Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin jan rigamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni guda uku da suka hada da wani zaman masu ruwa da tsaki a jihar Adamawa da nufin shawo kan matsalar tashin hankali tsakanin Fulani da manoma. Sai kuma matakan da hukumomi a jihar Niger suka fara dauka na bin kadin rasuwar wani dan asalin jihar a kasar Saudiya a wani yanayi mai sosare. Sai ku kasance tare da mu. Muryar Dauda za ta kuma shigo da shirin kallabi. Sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Amurka wannan mako da Nazir Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shi hantsi lafiya ga labaran. Mutane akalla 44 ne ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke dauke da su ya tuntsire a tafkin Lake Victoria na kasar Tanzania da yammacin jiya Alhamis. Jami'ai sun ce suna kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu din zai karu zuwa yau din nan Juma'a lokacin da aka koma don ci gaba da neman waɗanda abin ya rutsa da su. Kwamishinan yankin John Mongela ya ce tuni aka ceto mutane 37 to amma wasunsu in ji shi suna cikin mawuyacin hali sosai. Ya ƙi yin hasashe game da jimlar mutanen da ke cikin jirgin to amma ba sabon abu ba ne a ga ƙananan jiragen ruwa da ke ratsa ɗumbin tafkunan da ke yankin sun ɗauki ɗaruruwan mutane a lokaci guda. Bisa ga alƙaluman gwamnatin Tanzania, mutane 884 sun mutu bayan da wani jirgin ruwa mai suna MV Bukoba ya tuntsire a tafkin na Lake Victoria a watan Mayun shekara ta 1996. Kwanan nan ma an tabbatar da mutuwar mutane 200 bayan da wani jirgin ruwa mai suna MV Spice Highlander ya nutse daura da gaba a Zanzibar a shekara ta 2011. Mutane kuma sama da 1,000 aka kasa gano su. Wata kotun tarayyar Amurka ta tuhumi ɗan wani tsohon shugaban ƙasar Gini da matarsa da aka zarge su da laifin bautar da wata yarinya 'yar ƙasar ta Gini a gidansu na Alatu da ke Dallas, jihar Texas na tsawon shekaru 16 a nan Amurka. An tuhumi Muhammad Turi da Denise Cross Turi da laifin tilasta aikin bauta da kuma ɓoye marar takardar izinin zama Amurka saboda amfanar kansu. Lauyansu ya ce matsayin da gwamnati ta dauka a tabakinsa na cike da kazafi na asha da kage-kage da kuma karerayi. To amma lauyan da ke gabatar da kara a madadin gwamnatin Amurka ya ce iyalin na Ture sun kawo yarinyar zuwa Amurka daga ƙauyenta a ƙasar ta Gini a shekarar 2000. Suka ce shekarunta a lokacin sun kai akalla 5 in ma ba su kai 13 ba. Maƙwabta ne suka taimaka ma yarinyar ta tsire a shekara 2016 sannan suka kai ta cibiyar YWCA a Tafaki. Ta gaya ma masu bincike cewa iyalin na Ture kan tilasta mata yin aiki tun daga asuba zuwa dare. Ta yi ta girke-girke da share-share da kuma renon yara ƙanana. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba aƙida ce kaɗai ke ingiza wasu mutane cikin ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a ƙasashen Laraba masu fama da tashi-tashen hankula ba. dalilan suna da yawa kuma sun hada da ra'ayin siyasa da fatara da rashin daidaito a fannin tattalin arziki da kuma rashin ayyukan yi waɗanda dukkan ingiza mutane zuwa tafarkin tashin hankali da tsaurin ra'ayi a cewar wani kwamitin ƙwararru a jiya Alhamis. Akasarin jama'a a ƙasashen Laraba na fama da talauci kuma suna da sauƙin yaudara. Maganar yadda za a rayu a kuma ciyar da iyali ba ta aƙida ba ita ke kai mutane ga shiga ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a cewar Rami Huri, wani farfesa a fannin koyar da jaridanci da harkokin jama'a a jami'ar Amurka da ke birnin Beirut. Huri ya ƙara da cewa baya ga magance talauci da rashin daidaito da ƙwara a fannin tattalin arziki da kuma matsalolin yanayi irin su ƙarancin ruwa da fari na daga cikin abubuwan da ba za a yi watsi da su ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Da ake bikin ranar wanzar da zaman lafiya ta duniya a jihar Adamawa kuwa masu ruwa da tsaki ne suka hada kai domin cimma wannan buri kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haiku mana.
A kullum batun guda ne na tashin hankula da ke da nasaba da rikicin manoma da makiyaya, lamarin da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya, kuma don gano bakin zaren magance wannan matsalar ne ma yasa farin nuna 'yan sannan jihar Adamawa shirya wani taro na masu ruwa da tsaki wanda ko ya samu halaccin shugabannin tsaro, sarakunan gargajiya, manoma da kuma makiyaya kai hama da kungiyoyin sa kai. A jawabinsa, CP Abdullahi Ibrahim da ke ma zama kwamishinan 'yan sannan jihar Adamawa ya ce wanzar da zaman lafiya ba wai kai ne jami'an tsaro ba ne, a kowa akwai rawar da zai iya takawa.
Duk wannan maganar nawa da aka yi ba komai ba ne face yadda na gaya muku farko, muna fata ne mu kokari mu haɗa kan jama'a ko in Allah zai ce Allah ya yi
to sai dai ku ga masana irin su rabaran fada Maurice Kwiranga na kungiyar kai dauki ta EPRT a takeice na maganin su ma kungiyoyi masu zaman kansu akwai rawar da ya kamata su taka domin gano bakin zaren magance tashin hankulan.
Na haɗin kai jama'a muna aiki domin kawo sulhu da zaman salama tsakanin kowane mutum, kuma kungiyarmu na ce masu muna nan a local government na Adamawa gabaki daya. Kungiyarmu akwai malaman addini, akwai malaman makaranta, akwai shugabannin jama'a, matasa da sauransu. Mun zo tare domin mu gina zumunci a tsakanin mu domin mu wayar da mutane akan amfanin zaman lafiya.
To wai ko me shugabannin bangarorin biyu na manoma da makiya za su ce kan wannan taro da rundunar 'yan sandan ta shirya a yanzu? Mafin da Umar Danburam shi ne ma shugaban kungiyar makiya ta Miyetta Allah a jihar Arewa maso gabas.
Taron da ya zo a lokaci da ya kamata a ce an yi shi, ko da yake a gani na ya zo a ƙurarren lokaci don asaran dukiyoyi da rayuka da aka yi, amma yin shi a yanzu yana da alfanu sosai ganin cewa har yanzu ana cikin wannan hayaniya na rikicin Fulani da makiyaya. Amma abin yi a nan shi ne sai dai in gwamnati tana da ra'ayin abin da 'yan sandan suka kawo na tabbatar da zaman lafiya, suna iya kokarin su, sojoji na kokari, 'yan sanda na kokari, gwamnati na kokari, sai dai kokarin gwamnati ya gaza. Kokarin gwamnati ya gaza a nawa ra'ayin ganin cewa wannan abu a yi shewa, a yi gobe, a yi jibi, a yi gata, a yi shitta, ba mataki kwakwara da aka ɗauka don dakatar da shi. Mutanen nan suna wannan abu ba a wani wuri ne da ba a sani ba.
Wasu na ganin irin wannan taro tamkar rubutu ne a kan ruwa, muddin ko gwamnati bata magance batun burtuloli, makiyaya da ma filayen noma ba, kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe. Prince Fenifuwa wani basarake ne kuma tsohon ma'aikacin gwamnati ya kuma ba da shawarar cewa
gaskiya ina ganin matakin da ya kamata a ɗauka ba a ɗauka ba. Ana rubutu a kan ruwa ne. Da farko akwai abu na kira Land Use Act, 1978 Land Use Act. Wannan doka ne tana karkashin gwamnoni. Akwai ana kira Committee Luwak, Land Use Allocation Committee. Su za su zauna su ce wannan wuri na noma ne, wannan na makiyaya ne, wannan na petrol ne, na commercial ne, wannan wuri na zaman jama'a. To wajen zaman jama'a yanzu da muka zo yau da kake ganin ta nan wayansu wurare ma kurmi ne an dauka an bayar da su, wayansu wurare wajen noma ne an bayar da su, ba za ka noma wurin.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya ta ce alwashin samar da hanyoyin sadarwa na yanar gizo a dukkan sassan ƙasar musamman yankunan karkara. Shugaban hukumar Dr. Ali Panrami shine ya bayyana haka bayan dawowarsa daga wani taron hanyoyin sadarwa na zamani da aka gudanar a ƙasar Afirka ta Kudu. Wakilin Nasiru Adamu Ilkaya yana ɗauke da ƙarin bayani.
Dr. Fantami ya ce akwai riba a lamarin sadarwar ta zamani in an ɗebe ƙalubalen da hakan ke tattare da shi ga al'ummar da wayewar ta isa gare su ba wadataccen wayar da kai.
Wani matakai muke iya ɗauka don yawaita alheri da kuma takaita abin da ya shafi barna? Don haka abin da aka tattauna na farko ya zama na birni da ƙauye, kowa zai iya sarrafa na'uran nan. Na biyu da muhimmancin broadband penetration, ana ƙara isar da shi inda bai isa ba, ya zama a ce har ƙasar ku ta waye gari ya zama kashi kaman 90 cikin 100 kowa yana da a inda yake rayuwa. Zai iya samun internet kuma zai iya aiki da shi. Mu mun ga abin da ya shafi Najeriya na farko digital literacy. Akwai bukatar ci gaba da koyawa mutane aiki da fasahar zamani, ko akwai infrastructure. Shine na'urorin da sai da su internet ke samuwa a wuri, a yi kokarin ganin an samar da su a wuraren da ba su da irin waɗannan ababe uku, wanda bai da hali ta za a yi koda hukumar ta tallafa masa shi ma ya mallaka, musamman wanda ke da tsananin bukatun irin wannan kaman ma'aikaci ko dalibi ko abin da ya kama da wannan. Daga ciki akwai fada da tattalin arziki na ƙasa. Kusan yanzu duk harkar kasuwanci ya koma cikin fasahar zamani. Yanzu ka duba ku mutanen jarida, jaridu ga suna akwai online newspapers da ma ba a buga su kawai a cikin internet, za ka karanta haka sauka.
Tsoffin jami'an gwamnati irin su Alhaji Sanda Isge sun yi na'am da wannan manufa, musamman ma tasirin da za ta yi a jihohin da ke farfadowa daga illar Boko Haram.
Abin da za a iya yi ma youth wannan, za ka mata a ba su dama, duk kowa yana da hanyar da yake da fahimta da sanayya akan ishu na technology. In ka duba yanzu round the clock, duk samarin yau ba wanda bai da telefon a hannun shi, wani abu ya faru a cikin minti daya za ga ko ina duniya sun ji, sun fahimta, za su yi communicating a tsakanin junansu. To babban abun da za a encourage nasu batu maganar sana'a, su samu abun yi, a buɗa musu hanyar da wayarwa da opportunity da za a yi su san me yake faruwa a kowane lokaci, so da idan sun gama makaranta ya zama suna da sana'a yi. Shi yasa kuma nake gani ya kamata su kuma a ba su encouragement, bai a ba su naman da wasu da kansu su nemi hanyar da za su yi su fadada rayuwarsu.
Cibiyar bunƙasa sadarwa yanar gizo CITAT ta gano cewa maza sun yi wa mata zarra a Najeriya wajen aiki da yanar gizo, inda kashi 10 ne kacal na matan ke amfana, yayin da tsakanin maza ya kai kashi 90 cikin 100. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaishe ka bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Niger, inda gwamnati ke bin diddigin mutuwar wani alhaji dan asalin jihar da ya mutu yayin aikin hajjin bana a wani yanayi mai sosare, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya hada mana.
Bayanai dai sun nuna cewar alhajin dan asalin karamar hukumar Cancaga ya mutu ne a sakamakon lalacewar na'urar nan mai kai mutane saman bene da ake kira lifta a turance. Wakilin gwamnatin jihar Niger a aikin hajjin na bana Alhaji Abubakar Magaji, wanda ya dawo daga kasar ta Saudiya a ranar Alhamis din nan da ta gabata, ya ce sun riga sun rubuta wa jami'an tsaron kasar Saudiya rahoto akan abin da ya faru.
An shigar da report, security organizations sun zo sun duba sun kuma gansu da report da aka bayar. Wannan sai an bi diddigin me ya faru, me yasa ya faru, me kamata a yi. Dan mu as a state mun insist ma National Hajj Commission da kuma Saudi authorities cewa this din nan akwai negligence, akwai sakaci. Dalilin sakacin nan mu muna roƙon gwamnatin Saudi su duba in ba laifinsu bane a ba da diya.
To hukumar alhazai ta jihar Niger dai ta ce ita ce wakilin iyalan shi alhajin da ya mutu, saboda haka suna ci gaba da jiran sakamakon binciken. Alhaji Umar Makun Lafai babban jami'i ne a hukumar jin dadin alhazai ta jihar Niger.
A to yanzu haka mu hukumar jin dadin alhazai mu ne wakilin iyalan wannan bawan Allah da Allah ya marasuwa.
Na fahimce ku babu maganan yafiya ga wannan matsala ta wannan alhaji.
Eh to a tsari sai abin da bincike nuna, a yadda Amiru Hajji ya bayyana muku da azun kuma a yadda bincike ta nuna, mu a matsayin mu na hukumar jin dadin alhazai sakaci ne ga su masu bada masu masaukin mu, a yi samu sakaci ga ma'aikatan shi ya kai ga wannan rahoto.
To ita ma dai hukumar jin dadin alhazai ta Najeriya ta ce kawowa yanzu ta dukufa wajen bin diddiki domin gano dalilin aukuwar wannan al'amari. Dr. Ibrahim Kana shine shugaban tawagar likitocin Najeriya a can wajen aikin hajjin na bana.
Mataki ko da muka dauka guda shine mu mun kosa yanzu sai ainihin hukumar ta gwada mana waye laifin waye wannan lifta bata aiki na farko kenan. Na biyu laifin waye da lifta bata aiki bai saka wani igiya, saboda idan lifta bata aiki kamata a ce a kulle ta ko kuma saka mata igiya a nuna akan cewa a wannan liftin ta lalace. Ba wallahi ba haka ba. Shi Alhaji da fitowar ga dakin shi kawai fadawa yake cikin liftin. Fadawa da yake a shi babu wannan platform din. Ko sai sai labi ciki ba alama ko guda daya hawa na shida Alhaji fado.
Kawowa yanzu dai an kammala kwasu alhazai sama da 3,000 da suka tafi aikin hajjin bana daga nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To Allah ya ji kamar mace kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. There's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There will drift. Stop existing and start living. Then it feels that always love enough hope is growing. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington yana cewa karfe 3:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Professor Rahila Gawan ta Jami'ar Jos dake jihar Plateau. A cikin shirin mu na yau za ku ji karashin hirar da Zainab Babaji ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata.
To ina gudunmuwan su ma iyaye karan kansu da kuma al'umma, wato kamar shugabannin al'umma a unguwa da shugabannin addinai wajen wayarwa jama'a kai domin su tabbatar da cewa ƴaƴansu sun shiga makaranta.
Kin gan abu daya wanda naji dadi da Emir of Kano. Kin gan Emir of Kano ya fita fili yace akai ƴan mata makaranta dole ne domin su ma mutanen kasan ne na daya kenan. Na biyu kuma za su yi taimako a ingancin kasa. Ya kamata ma group na mata kaman su form 1, kaman su feeder, kaman su NCWS su ma su shiga wayar da kan jama'a akan wannan abu. Amma kin gan kamar yadda na gaya maki, ko yaya muka wayar da kai in mun da muka yi ilimi ba mu lura da halin zaman mu a cikin jama'a ba, mutane ba za su yarda yaran su su je makaranta ba. Ya kamata mun da muka yi ilimi har mun yi nisa haka, mu zauna da mutane yadda za mu nuna ma mutane cewa in mun samu ilimi ba renin gargajiyar mu ba, in mun samu ilimi ba renin addini ba, in mun samu ilimi ba renin mutanen kauye ba, in mun yi haka ina gan zai yi taimako.
To kamar daga kusan karshe zan ce banda matsayi da kika samu ko kuma alfano da kika samu ta fannin karatu, me za a ce yanzu kin iya amfana a karan kanki wanda zaki karfafa ma sauran mata gwiwa?
Na gode Ubangiji da ya bani iyaye da suka so in yi makaranta. Na gode ma Ubangiji da na haɗu da ticoci wanda sun so su koyar da ni a hanyar da ya kamata na darasi da kuma na zaman duniya da zaman lafiya. A yanzu haka zan ce na koyar da mutane da yawa. Wani lokaci har zan je asibiti in kin ga yadda likitoci suna gudu su taimake ni domin na koyar da su. Ban koyar da su a fannin aikin asibiti ba, amma na koyar da su a level kafin suka shiga makarantar likita. Na gode wannan na samu taimako. A gidana Allah ya taimake ni. Ina da yara biyar ba, na dozin yaro guda ɗaya. Ina da ɗaya doctor ya ta mace, ina da pharmacist ya ta mace, ina da lecturer ya ta mace, ina da lawyer ya ta mace. To ina ga na contributing a rayuwansu, su ma za su yi contributing a gidan aurensu, su kan yi mani taimako ma. Banda haka na yi taimako ma dangi a fannin albashi, na yi taimako a cikin communities da abun da ina da shi ma wanda ba su da hannu. So makaranta ya taimake ni. Na zama goruwa about 6 years ago, amma zan ce maki ina da gidan kaina. So makaranta ya taimake ni.
Saboda haka kina ganin kaman ba hujja bane yanzu haka kina goruwa a ce ki zauna kawai kina ta kuka cewa ni goruwa ce?
A'a, ba hujja bane, domin inda ban yi makaranta ba da na sha kwakwakwa da yara, da kaina ma na sha kwakwakwa, da na zama abin damuwa ma jama'a ma gaba daya da yan wane na. Amma yanzu sai dai ba su taimako, ban zama masu abin da Turawa suna ce liability ba.
To wannan center naku me kuke koyarwa na wannan center?
Center nan sunan Center for Entrepreneurship Studies. Wannan muna koya ma yara yadda za su yi tunani su kara value, su kara inganci akan abubuwan da aka koya musu, su kuma sani cewa aikin hannu ba abun renawa bane. To in kin duba can zaki gan akwai abubuwan da muna koya ma yara. Wannan section daya kenan muna ce toiletries, muna koya musu yadda za su iya yin turare, muna koya masu yadda za su iya yin man shafawa da cleaner detergent, muna koya masu yadda za su yi dinki various categories. Akwai wanda za a koya masu kaman designing, just fashion designing, a designing abubuwa a bare. Then akwai wanda za a koya masu yadda za su yi dinkin kuma kashi biyu ne. In wanda yana so ya koya na Turawa, then ana koya masu dinki kaman Senegalese. To muna da tailoring da suna koya masu wannan. Then akwai leather works da muna koya masu yadda za a yi jaka da takalma, muna koya masu yadda za a yi abincin kifaye da abincin kaji, muna koya masu operating internet, yadda za su yi kasuwanci ma akan internet muna koya masu. Domin kasuwanci ba sai ka je terminus ba, ba sai ka aje kaya a bakin kofa ba, muna koya masu yadda za su aje kaya a internet su sayar da shi.
To ma sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan hirar, anan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin Professor Rahila Gawan da Zainab Babaji da ta yi hirar da ita, da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ku yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken rahotanni na nuna harbin da aka yi a wurin shakatawa na kasuwanci dake Aberdeen a jihar Maryland ya shafi mutane da dama. Labarin ya ci gaba da cewa jami'ai sun bada rahoton akwai mutane da dama da harbin da aka yi ya shafa a wajen shakatawa na kasuwanci dake kusa da Aberdeen a jihar Maryland mai nisan mil 55 arewa maso gabashin birnin Baltimore. Har ila yau jaridar ta rawaito labari mai taken dabbar dubu da ake kira biya a turance ta yi kace-kace da wani dan jagora a yayin da yake taimakon wani mafarauci dan jihar Florida a jihar Wyoming. Labarin ya ci gaba da cewa an samu gawar wani dan jagoran mafarauta bayan dabbar ta dubu ta far musu shi da wani dan farauta daga jihar Florida a ranar Juma'ar da ta gabata. Dan jagorar mai suna Mark Obtain dan shekaru 37 da wanda ya dauke shi aiki mai suna Corey Shuban sun koma wajen da aka kebe dan farautar karkanda. Shuban dake farauta da kwari da baka ya harbi karkanda a ranar Alhamis amma shi da Obtain basu iya gano dabbar cikin lokaci ba. Sai jaridar The New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken magoya bayan Kavanaugh da masu zargin sa sun kasa gaba sun kasa baya akan maganar bada shaidar sa. Labarin ya ci gaba da cewa gaba da gaba tsakanin mai shari'a Brett M. Kavanaugh da waɗanda ke zargin sa ya juya ya zama wani lamari na cankacakari a ranar Larabar da ta gabata. A yayin da ƴan jam'iyyar Democrats da na Republican ke ci gaba da tatabar zargin hankalin masu kada ƙuri'a da sunan bangare daya ba su yi adalci a wurin zaman tabbatar da alƙalin kotun kolin ba. Christine Blasey Ford wata farfesa da ta ce mai shari'a Kavanaugh ya ci zarafinta ta hanyar saduwa a lokacin da suna matasa ta ce zaman sauraron korafinta da aka shirya za a yi a ranar Litinin mai zuwa a majalisar dattijai ba za a yi adalci akan sa ba. Haka kuma ƴan jam'iyyar Democrat sun matsa lamba akan hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasa wato FBI da ta yi bincike akan lamarin. Sai mu leƙa jaridar The Washington Times. Jaridar The Washington Times ta rawaito labari mai taken a cewar Trump tauna asirin gurɓatattun jami'an FBI wata nasara ce gagaruma. Labarin ya ci gaba da cewa a ranar Larabar da ta gabata shugaba Trump ya bada umarnin a bayyana bayanan sirri na FISA Carter Page da bincike kan Rasha a fili. Yin hakan kuma wani babban aiki ne da za a yi wa ƙasa wanda zai iya bankaɗa sirrin ƙarerayin da ke cikin binciken na musamman. A wata tattaunawa da ya yi da Hill.tv, Mr. Trump ya ce wannan wani aiki ne da ake fatan zai bankaɗo wani abu da haƙiƙa ya zamar wa ƙasakensa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To gaida Naziru sai kuma rayu da ku masu saurare kuke bari ta faifai.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbacce da garin kuma ta Baligar Taraba tarayyar Najeriya. Hakika sake samun wani tarzoma a Sudan ta Kudu abin da kai ci ne ganin cewa an sanya yarjejeniya an sanya hannu kawo zaman lafiya kuma na ƙarshe a wannan ƙasa kuma aka sake samun wani tashin hankali wani abin da kai ci ne wanda za a yi Allah gwada da shi. Ina fatan za su sake haɗa kansu domin su zauna lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Na magana Alhaji Musa Amurka zuwa Kebbi Najeriya da yana son umar gargaɗi da talakar Najeriya mahiyuwa su waɗanda akwai waɗanda mahiyuwa su ba su da fahimta a birane ne ke waɗansu ba su da fahimta ba san me yana ji da kake ba wani zai shiga bidiyon duniya ya gani shin me duniya da kake a ashiri na nan jinjin da san gaba bukai sun yi maza da san da niyan demokrasi duniya ya kake ba da san cigaban ƙasa ba da san ci bai san rashin ƙasa ba bai san ƙasa ta ci gaba ba bai san ƙasa ko ba ta ci gaba ba a shi kawai zai tsaya idan zan samu abu naira goma ya zo na fiye naira 50 sai kawai ɓacin wanda shi gaba da zuwa wani mulki da rikin da zai saudiya sun yi tattakarmi naira 50 take a yau naira 100 da take a lokacin da zai saudiya naira da yake sai naira 50 a saudiya yau naira 100 take saboda tattalin arziki na ƙasa. Da mutane na Najeriya alhamdulillah.
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Yusuf Tola mai hula Bali. Ina yaba ma ƴan siyasar jihar Yobe musamman Bukar Abba Ibrahim da Ibrahim Gaidan yanda Bukar Abba Ibrahim ya haƙura bar mai Ibrahim Gaidan da fatan Allah ɗora mana siyasar Najeriya. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Yusuf Tola mai hula ƙaramar hukumar Bali jihar Taraba.
Lokaci mun cinye shi ta tasu sabili da haka nan za mu jabarki sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri wanda ya hada da duniyar Amurka da Mahmud Lalo ke gabatarwa kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu baki ɗaya har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Ibrahim Ka'alu Sigarba da ya karanto labarai da kuma Salamu Abu da ya hada shirin da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na Patrick Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.